Yep. Fatuwan bi mafi hika aksihi wara wala baka wa haisu majjawahi tubdiluhu waluweku lili ijimahi wala firaku ulama ilkumali ma baina muhtajin wazita awuli inta katbaa walami uasirfi ifakati maa wataraku majhula aini marawa anu siwasha siwajarha mahawa ثالثها إن كان من أنهن فرد لم يروي إلا للأولول لا يرد رابعها يقبل إن ذكاه حبر وذاتي نخبة رآه خامسها إن كان ممن قد شهر بما سوى الإلم كان زدة وبيا dan an ga malami ya ba da fatuwa da abinda wani matani na hadisi ya kunsa to wannan ba da fatuwa ta malamin bata hukunta cewa yayi hukunci da cewa hadisin nan ingantacce bane haka din ba wai yana nuna cewa hadisin ya inganta bane a wajen sa a'a tayu ta fuskar kiyasi ne so da yawa akan samu daman hadisi ya dace da kiyasi ya dace daman da kiyasi asali ma kenan a ce hadisin ya dace da kiyasin to ta yushi ta fuskar kiyasi ne ya kafa hujja ko kuma yana cikin waɗanda suke ganin cewa yo ai hadisi ko da rarrauna ne ya fi daga a ce an koba ga ra'ayi shi yasa ya bada fatuwa da abin da yake cikin wannan hadisin fil asa a cikin zancen da ya fi inganci wajen malamai amma waɗansu suka ce a'a idan malami ya ba da fatuwa da abin da yake cikin hadisi to wannan ba da fatuwar tasa tana nuna ya yadda cewa hadisin nan ingantacce ne wasu sun tafi akan haka ka aksihi kamar aka sun haka shine hadisi yazo sai a ga malami ya ba da fatuwa sabanin abin da yake cikin hadisin to shi ma wannan ba da fatuwar tasa da sabanin abin da yake cikin hadisin ba wai yana hukunta cewa malamin nan yana ganin hadisin nan rarrauna ba a tayu ya dauka ingantacce ne amma mansuhi ne a wajensa tayu ingantacce ne amma yayi ta'aruri da wani shi yasa ya rinjaya da wancan din shi yasa cewa kawai ya ba da fatuwa da aka sun wannan hadisin ba wai yana nuna cewa yayi hukunci da hadisin nan rarrauna ne ba to haka ya bayyana haka nan ma wanzuwarsa haisu maddawa'i inda dalilai tubdiluhu za su yi hukunci da ɓacinsa inda dalilai da yawa za su yi hukunci da ɓacinsa to shi din ma a ce wato dan an ga hadisin yana nan amma ga dalilai da yawa da za su sa waɗansu su ce ai ba tabbatacce ba ne amma suka yi shiru ba su ce ba tabbatacce ba ne to wannan shirin nasu ba wai ya nuna sun yadda hadisin nan ingantacce ba ne haka nan kuma cewa hadisi ya dace ga abin da malamai suka gaba a kai shi ba haka din ba yana nuna cewa lallai hadisin ingantacce ba ne dan ta yi su ijma'in na malaman ta wata fuska ne suka kai gare shi ba wai ta fuskar wannan hadisin ba wato haka nan ma kuma a ce malamai waɗanda suke cikakku sun rarrabu ma baina mutajjin tsakanin mai kafa hujja da hadisin ko wanda yake tawilin hadisin to shi ba dai wannan ba wai yana nuna cewa lallai hadisin nan ai ingantacce ba ne dan cewa su sun kafa hujja da hadisin ba wai ya nuna cewa ai hadisin ingantacce ba ne ko wasu waɗansu sun tafi ga tawilinsa ba wai dan ya inganta ba wai lallai dan ya inganta ba ne wannan shi ne ya fi inganci amma akwai wanda suka ce a in haka ta a kotu ya nuna ai hadisin ingantacce ne inda su kansu masu tawilin nasa ne zai sa su tafi ga tawilin ai dan ya inganta ne dan ya inganta ne abinda bai inganta ba dama ai ture shi waje ɗaya ake ba a bukata a ce sai an yi tawilinsa ana karɓar ruwayar wanda yake mahaukaci amma in ya zama ya kan farka in ya zama wata ran sai ya tashi da haukan wata ran ya tashi kalau to wannan za a karɓi ruwayarsa wannan mu asir matuƙar da zama wato haukan nasa bai tasiri a cikin farkawar tasa gaba daya. Wato gaba daya ya zama ta ko ina haukan baya tasiri a sanda ya farka. Sanda ya farka komi zai kamar zumne hankali, ba wanda yake ko sanda ma ba cikin haukan ba, amma dai za a ga hankalin ba cikakke ne ba, to ba irin wannan ba. Malamai sun ba karɓar ruwaya daga wanda ake kira majhulul aini. Waye majhulul aini? Siwa shahasin, shi ne wanda ba wanda ya ruwaya daga gare shi sai mutum ɗaya kawai. Gaba ɗaya wanda ya ruwaya daga gare shi mutum ɗaya ne, amma kuma ya zama wajar hamahawa. Bai kunshi suka ba, ba a suka a kansa ba, amma kuma ba wanda ya adalta shi. To irin wannan shi ake kira majhulul aini. Malami ko wanda ya zo a hadisi sai aka duba aka bincika aka ga gaba daya ba wanda ya ruwa daga gare shi sai mutum daya. Kuma ba wani malami da ya ce wannan adali ne ko ya ce ya soke shi, ai ba adali ba ne. To irin wannan shi ake kira majhulul aini. Shi ne mafi yawan malamai sun tafi akan cewa hadisinsa ko hadisin da ya zo a sanadinsa, to wannan hadisin ba ingantacce ba ne. Wannan shi ne abinda mafi yawan malamai suke kai. Magana ta biyu ita ce a yi hadisin ingantacce ne. Wayansu ɗan tsiraru daga malamai suna ganin to tun daga shi har an yi ruwaya daga gare shi, kuma waye ya ce da suka a cikinsa? Ba wanda ya ce akwai suka a cikinsa. Ai asali a cikin musulmi ma ya zama adali. Asali a cikin musulmi ya zama adali. Ai a ga musulmi ya bi wata hanya daban, ai baudewa ce, ya bar asalinsa ne. Al-imanu qaidul fatki, ai imani dabaibayi ne daga dukkanin imani. Inda imani ya arsa sunan imani, ai yau mai shi dabaibayi daga a ce yana aikata duk wata bannama. To zance na uku shi ne ana karɓar ruwayar tasa. In ya zamo shi wannan mutum ɗaya da shi kaɗai ne ya yi ruwaya daga gare shi, ba ya yi ruwaya sai ko ga waɗanda suke adalai, an san shi da cewa mai tsayawa ne ya darje a wajen malaman da yake karɓar hadisi a wajensu. Ba ya daya karɓa sai ga wanda yake ya tabbatar adali ne, to la yura a wannan halin ba za a yi radin ruwayar tasa ba. Zance na hudu habaru, za a karɓa idan an samu malami ya ce ai ya adali ne. In an samu malami masani ya ce ai wannan adali ne, sai a karɓa. Wannan magana ta hudun nan. Haka abul farali hatimatul muhaddisina wato Ibn Hajar al-Asqalani ya gani a littafin nan nasa karami, wanda yake gajere ne amma mai yawan albarka, shine nuhubatul fikr fi musdalahi ahli al-asr. Nuhubatul fikr fi musdalahi ahli al-asr. To haka ya goyi bayan wannan kaulin na hudu. Na biyar, zance na biyar, ana karɓar ruwayar tasa in ya zamo ya yi shuhura ma da wani abin daban ba wai ilimi ba, kamar shuhura da sadaukantaka ko kuma na ayyukan alheri. Ya yi shuhura da ayyukan alheri, to wannan sai a karɓi ruwayar tasa. Sannan sai a karɓi ruwayar tasa, ya zama an samu zantuka guda biyar kenan a nan. To alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad.